拜拜，
美味啊。
jama'a wasu kudu wannan lokaci barka mu da sa domin da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wayar muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington akwai alamomin da ke nuna cewa idan ba wani change matsayi aka sabu a bangarorin guda biyu ba mai yawa ne kungiyoyin kwadago na Najeriya su sake koma tarkin su mai cabo su ci gaba da yajin aikin nan na kasa baki ɗaya da suka fara a makon da ya gabata wanda suka janye wanda kuma in sun dawo zai sake wani tasiri na rikicewa ta abubuwa da yawa a cikin Najeriya da karfe 12 daren wannan rana ta talata ne wajin da su kungiyoyin kwadago suka yanka gwamnatin tarayya na ta dauki mataki game da matsalar albashi mafi tsananci yake karewa za su ne cewa a zaman su na karshe a juma'a da ta gabata Abuja sassan guda biyu sun yi sa-insa sosai inda su kungiyoyin kwadagon suka ce sun dan rage wani abu daga cikin abin da suka nema na karamin albashi mafi kankanta suka ce sun tashi daga neman naira 250,000 sun dawo naira 494,000 a matsayin albashin ma'aikaci mafi karanci na kowane wata sai dai ita kuma gwamnatin Najeriya ta ce dan karin da za ta yi daga naira 60,000 da take son bayarwa bai zace na naira 2,000 ba wato albashi ya kasance naira 62,000 kowane wata mafi karancin albashi kenan amma su kungiyoyin kwadagon sun ce idan ba 250,000 din nan aka bayar ba to su ba za su yarda ba shi yasa sake koma wannan yajin aikin yake iya yoyi sake faruwa to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka yi a lokacin da nake Abuja tsakanin yan majalisar dattawa guda biyu wato sanata Ahmed Aliyu Wada da na jam'iyyar SDP daga jihar Nasarawa da kuma sanata Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa kan wannan matsaloli da Najeriya take fuskanta musamman da tattalin arziki a ƙarƙashin jagorancin shugaba Ahmed Bola Tinubu muna godiya Madina Dauda ta taimaka wajen haɗa wannan muhawara ko yanzu zamu ci gaba da kawo muku kashi biyu nata
so wannan ba dalili bane na da zai za a ce ba za a ƙarawa ma'aikata albashi ba especially da wannan gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu kokari ake a yaƙi cin hanci da rashawa mutumin da yake aiki cikin yunwa cikin damuwa ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce to fa magin nan fa ya kare ko gishirin nan ko manjan nan kuma ya je wurin aiki yana da tunani ina za a samu albashi ko ta kare ko tana da nesa wani yazo mai mummunan yanayi yazo masa da tunani ga wani abu zai bashi don a koya wata fayil ko a juya wata fayil abin zai yi don neman rayuwa abin da ya kamata shine yanda ya faɗi idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar dan adam kamar yanda ya faɗi makarantu asibitoci hanyoyi titi don na ka samu titi masu kyau
amma yanzu da amini abin da yake ne biyu ba baki wannan ba ban bace shi ba albashin bai isa ba tsada na ƙara faruwa ina mutum zai sa kansa a kusa mai
to shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta manta albashi ko miliyan 2,000 aka bawa aka bada ba ta isan dan
wato a mai jima sanata ina so in shigo a wannan yanayi a ƙarin albashi kamar yadda magana ka ta ƙarshe ka ce bai taɓa maganin matsaloli na rayuwa ba mu fara daga
ƙudu yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi shi yasa take sunanta ma ko a Hausa albashi
sa take din bashi mu fara da Udoji a wannan 1972 mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke gidan da babu mota an yi mota gidan da babu babur an yi babur inda babu amarya an ƙara duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ba ta ruwa to a lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce Udoji in riga sabuwa aka sa sai mu ce Udoji yawa to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba aka zo aka ƙara sake review na albashi aka yi na IBB na Babangida aka yi na Abdulsalam dukkan waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba ban ce kar a ƙara albashi ba amma da za a ƙara kashi 100 akan 100 daga cikin abin da nake magana ba zai maganin matsalolinmu ba matsalolinmu mu kai magani asibiti a inganta rayuwar al'umma makarantu a gyara makarantu
yanzu kai da tsaya baba gida kai babban manomi ne duk wanda ya san ka san kana da shaka da kana shawar harkar noma zama da abinci da sauransu abincin nan ba wai babu shi bane amma ya kai ga talakawa ya ba nake so mu gane shin ana ta magana albashi mutane ba su aiki da gwamnati ba wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya tsayar sannan su za su samu abin da za su ba ma'aikata ba ne so akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai da ba su
akwai dalilai talauci da yake a ƙasar mu dalilai ba su ce guda biyu ko uku ba dalili na farko tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya raunata
amma abin da yake samu na kuɗin shiga ya ragu ne sosai
ya ragu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da OPEC kungiyar fitar da mai na duniya ta ba Najeriya ganga miliyan 2.2 ta bata a rana nawa muke fitarwa har a yanzu haka a yau din nan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan 1.3 ba ya ga ganga miliyan 1.2
yanda kungiyar mai na Najeriya suke ba wa gwamnati ba amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in banda ita NNPC kawai da za ta zo ta faɗi cewa kaza ne amma ƙarya ne abinda ake samowa ya fi haka
ai muna aiki da abinda aka bamu a zahirance
amma abinda za a bayar da shi a rubuce daban ta bayan gida kuma
mun san wannan ai kowa ya sani gashi ne na fita a jarida za ka ga an fasa pipe an fita da mai an saci mai an fita da shi an ba inda ba a man Najeriya ba ya shiga wannan gaskiya ne amma dai mu muna aiki da abinda aka bamu domin ai mu dattije ne muna aiki da abin da aka bamu a rubuce kuma aikatar gwamnatin nan NNPC din na aya kasan mu take domin mu ne wakilan jama'a idan akwai matsala a gare ta wajibi ne haƙƙinmu ne aikinmu ne mu je mu tabbatar da
haka ba gida Tinubu ya cika shekara daya wata da ya gabata da hawo wannan mulki wannan matsalar da take ƙara ta'azzara ta rashin karamin albashi ta rashin wannan matsaloli tashi an kula da sauransu mu dubi ita shekara daya ta Tinubu don kafin ya zama shi ba san sa an ci ya gaje shi daga shirin lola amma matsalolin ne mamakon sauwaka da aka samu sabon gwamnati sai su karuwa suke so idan ka dubi shekara daya ta Tinubu a matsayin ka na wanda yake cikin jam'iyyar kuɗi da shi amma kuma da tunanin halin tuna kai ba sarki mutane ne wannan abu ne da yake ya sha bambam da harkar siyasa fisibi la kana ganin Tinubu zai maki nawa za ka iya bashi in daga cikin maki goma ko daga cikin maki ɗari maki nawa za ka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya
wato ka dauka ka bada maki da za a bani ina so a bani dama sai in dauki ba siyasa ba ci da wannan
ai magana gwamnati
muke yi magana al'umma muke yi kuma magana ci gaban kasa muke yi
dalibai ya kamata ka ga wannan babban dalibin maki shi ba
zan bashi amma kafin in fara bashi maki ina so duk abin da zamu yi wa kanmu mu junin mu adalci kuma shi ma ne wasa adalci inda muka kalle shi a matsayin shugaba mun san ya shigo da kyakkyawan niyya mun san kuma ya shigo da kurrika da yawa
da Allah mai abin nan mutanen Najeriya suna ga kafa
suna ji na
maki nawa za ka ba cikin goma ko cikin kashi 100 wato gugu in ka bashi goma ma dai na san sanar
da kamar yanda na faɗa a bude shirin ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba wani abun fara shi ake so ta gwamnatin ma ta ida kamar yanda akwai gwamnatin ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su to haka a shekara guda yayi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayin sa na shugaba ya an samu nasarori an samu nasarori
za ka bashi maki mai yawa amma wajen kasawa da yake jam'iyyar kuɗi ne ba za ka bashi ba ko fidiyo
wajen gazawa
fara da nasarori ne wannan nasarori ya samu
nasarori na farko a shekara ta farko a wannan janye duk da mutane za su ga cewa dunkule kafin tallafin man fetur dunkule foreign exchange wato kamar da black market da daraja kudaden kasuwanci wannan abu ne mai kyau domin kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kullun ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gonatin ta sai da kayanta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta dauki kuɗi ta baka ka zo ka bude shago kana saiwa babu inda ake haka a duniya sai Najeriya wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da wato rashawa da cin hanci corruption a system din idan mutum kana da sha'awar ka kai danka kasar waje karatu ko dan yatsan ka yace kana so a je a sa maka bandeji a asibitin kasar waje dauki kudin ka je ka da kudin ka babu dalilin da gwamnati za ta dauki kudin ta
sai ta amince sai na san ba za ka wato sojojin bada ma ki ga tibi ko
ba kuma duk abin da zan faɗi ni zama na anan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyan adawa ba APC tana jini na har yanzu amma kamar yadda na faɗi in aka gama zaɓe gwamnati ba magana ba ce ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni Ashwaji Bola Ahmed Tinubu gwamnatinsa zan ba shi kashi 40 daga cikin 100 kashi wato na ma saboda dai na zaman to conservative in ba haka ba sai na ma ba shi kashi 50 cikin 100 kuma ga dalilaina da farko tukuna gwamnati abinda ake so da gwamnati shine ɗan ƙasa da daɗi ko ba daɗi su fahimci me ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa gwamnatin Ashwaji Bola Ahmed Tinubu kowa ya san direction inta ko da daɗi ko ba daɗi an san direction direction inta shine yanda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma alƙiblanta kenan kuma ka san idan abu sabo ya zo wanda suke jin daɗin tsohon yanayi ba su yarda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin daɗin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yarda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da policies in gwamnatinsa
to a gurin ka a matsayin ka na ɗan jam'iyyar SDP ne ka sa kudu a shekara ɗaya da nan a ina da ina ya kasa
Tuwa gaishe ku, to nan za mu daga ayyukan Allah ya taimaka mana wa cewa za mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga Sanata Ahmed Ali Wadada da Sanata Hussaini Babangida da kuma ita Madina Dauda Wakilinmu Abuja ta taimaka ta haɗa mana wannan muhawara din Abuja din. Ku huta lafiya sai mun dawo mako ba zuwa insha Allah.